العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Asabat yau 5 ga watan Sha'ban shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah za mu ci gaba da darasin da muke a wannan majalisi a wannan rana cikin littafin Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz Ash-Shaykh Abdul Azim Ibn Badawi hafizahullah. Muna roƙon Allah madaukaki ya datar da mu cikin karatun da za mu yi. Muna kitab al-Aymani wan-Nuzur. Ana cikin bayani akan abin da ya shafi rantsuwa da hukunce-hukuncenta. Mun ji batun istithna'i a cikin rantsuwa inda yake amfani da inda baya yi. Sannan da umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kada mutum ya toge akan rantsuwa in har ya ga akasin abin da ya rantsa akan nasa shi ya fi alheri to ya kafara sai ya tafi zuwa ga abin da ya fi alheri domin ayoyi na alqur'ani wato sun zo wajen yin hani kada a sanya Allah subhanahu wataala ya zamanto garkuwa da za a yi amfani da shi wajen ƙin aikata ayyukan alherin. Gabar da za mu tashi ne kaffaratul yamin. Kaffaratul yamin wato ita kaffara rantsuwa da ake ta'ambatawa a baya za a yi kaffara, za a yi kaffara. To ya ita kaffara take kasancewa? من حنف في يمينه فكفارته إحدى هذه الخصال دون ده ينفي أنا من بيان أبن ده ينفي شين ما توجد لما تيجي سكع مسيا أيك تأك سنتا يا شيء بزيه بكم مسيا تو يا ينفي يا شيء زوا لوك شيء كذا زي أيك تأك كذا هل لوك شيء يوم شيء بأيك تأم تو يا ينفي تو دوك واندا يا ينفي أران سواسا akasi ya tabbata to fa kafaratuhu ihda hadhihi al-khisal kafarasa ɗaya ne daga cikin abubuwan nan abubuwa guda uku wanda Qur'ani da ma ya tallata idza amu asharati masakin min awsati ma tudaymuna ahlikum ciyar da miskinai goma daga mafi yawancin abincin da kuke ciyar da iyalanku mafi yawancin abincin da kuke ci da iyalai to bishi zaku ba wai ana nufi an kallafa wa mutum abinda mutane suka saba ci ba a'a abinda shi ya saba ciyar da iyalansa ai ba za a kallafa wa mutum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha shi ba shi da halin da shinkafar ma da kake gani ba da halin da zai saya shi sai dai tsaya a gero da wasu abubuwan da ba su kai wannan ba to iya abin da ya suke da shi kenan iya abin da yake ci da iyalansa kenan sai a kallafa masa a ce sai ya ci yadda abin da ba shi yake ci da iyalansa ba ba za a tsora masa ba to don haka sai ya samu abin da ya saba ci da iyalansa da shi sai ya bayar ya ci da mutum goma in wannan bai samu wani biyu shine aka ce auki suwatu ko kuma musu tufafi tufafin ya ga shi ya fi masa sauki akan ciyar da abincin wataƙila za ku ga cewa tufafi ai ta iya yiwuwa su fi abincin tsada ko
To akwai lokacin da za a samu kai a cikin wani yanayi wanda tufafin su za su fi arha a kan hanci. Musamman ka ga irin yanayi na zamanin da lokacin da ake yawan yin fari. In an yi fari, intikalin abinci daga waje zuwa waje abu ne wanda yake mai wahala. Kafin a ce an ɗebi abincin da zai ci da al'umma su wadatu, sai ka ga dukkan gayyawa ake yi. Wataƙila akan hanya ma za a yi ta cin abincin kafin a isa, an cinye rabi in lodin jaki ne. Ba kamar yanzu ko ne da za a ɗebo muku trailoli lokaci guda a jerawa suna ta kawo abinci daga wasu sassa ba. In ma babu a ƙasar ku a je a ɗebo a manyan jiragen wasu ba kago su a zo a bakin teku a yi ta kawowa. To a daɗin za sai ka ga abincin sai a samu yanayi. Ko mu a tarihi ai da tsofaffi suna faɗan yar busau ko? To ai fari ne da aka yi. To kaga idan har mutum yana ga tufafin shi ya fi to sai ya yi tufafi. Auta hariru raqaba ko kuma ƴantar da wuya, mana ƴantar da kuyanga. Akan yi taƙayyidin irin wannan ƴantarwa da wacce take musulma. La'akari da ayar da ta zo cikin Alƙur'ani, wacce hararwa raqabatin mu'mina, to sai ake sanya ita wannan muƙayyadin a kayan mutlaq. Don haka sai take zamantowa ita ce mai hukunci a kanta. Kamar yadda ya zo har zuwa cikin hadithin Mu'awiyah ibn al-Hakam as-Sulami, sai da annabi ya yi makuyangar da zai yantar interview ya tabbatar da cewa musulma ce. Ta dace masa i'tiqaha fa innaha mu'mina. To kaga a wannan jerin gwanan ne ayar Al-Qur'ani ta kawo su. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata, kamar yadda za mu ji ayar a gaba insha Allah. Don haka malam ya ce faman ajaza an hadhihi al-khisal, wanda ya gaza daga waɗannan nau'o'i guda uku, fa kafaratuhu siyamu thalathati ayyam, to kafaratsa kuma yanzu sai ta zamanto azumin kwana uku. Wala yajuzu takfiru bis-sawmi ma'a al-qudrati ala ihda al-khisal thalathi as-sabiqa, baya halatta ayi kafara rantsuwa kawai a dalƙaƙan azumi don shehu arha. Yana son riƙewa kuɗin abincinsa ko tufafi ko baiwarsa, kawai sai dalƙa kan azumi, to baya halatta. Ba haka abin yake ba. Sai mutum zai in ba zai iya waɗancan abubuwa guda uku ba. Cikin ita wannan aya ƙala ta'ala ce Allah maɗaukaki ya ce لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. Allah baya kama ku da sharbucin rantsuwa mun ji wacce ce lagawar yamin a nau'o'in da aka ambata. Walakin amma Allah yu'akhidhukum yana kama ku bima aqadtum al-ayman, abinda kuka kulla na rantsuwa. Al-yaminul mun'aqida, wannan ka dama don mun ji bayanin su ko? To wanda Allah ke kama mutum akai ita ce al-yaminul mun'aqida. Kuma sai ya hinfi akasi ya faru. Yayi rantsuwa akan cewa ba zai ƙara zuwa waje kaza ba, kuma sai ya ji. Ko yayi rantsuwa akan cewa zuwa lokaci kaza zai kawo abu, kuma sai bai kawo ba. Lokacin ya wuce. Bai sanya istithna'i kamar yadda muka ji hukuncin sa a baya ba ko? Ita ce za ta iya sanya wa mutum matoga ita ma da sharaɗinta. To fa kafaratuhu id'amu asharati masakina min awsati ma tudayyimuna ahalikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. To kafarasa za ta zamanto ciyar da miskinai goma ne daga mafi rinjayen abincin da kuke ci da iyalanku, aw kiswatuhum ko kuma tufatas da miskinai goma, aw ko kuma tahriru raqaba a ƴantar da wuya. Sai Allah ce faman lam yajid, wanda bai samu wannan ba. Kaga ka'idar da aka faɗa. faman lam yajid, wanda bai samu wancan din ba babu hali, shine aka ce fa siyamu salafati ayyam, to sai azumin kwana uku. Zalika kafaratu aymanikum idha halaftum, wannan shine kafaran rantsuwoyinku a lokacin da kuka rantse. Wahfadhu aymanakum, zaka ku kiyaye rantsuwoyin. Abdullahi dan Abbas ya ambata cikin wannan aya akwai tartibi ne da takhyir, duka Allah ya jera, akwai tartibi akwai takhyir. A wani waje kuma wasu kafarorin ana kawo su ne ala sabili takhyir, zabi, to amma nan wajen sai kawo shi a bisa salo na takhyir da kuma tartib, ba da zabi da kuma jerantawa. Guda uku na farko sun zo a matsayin takhyir ne, au din nan tufidu takhyir, kana da dama kowanne ka dauka. In kuyangarce sai kawai ka intar da kuyangar, ko da kana da halin ciyarwa da kuma tufataswa, in ka ga dama sai ka dauki tufataswa, ko da kana da kuyanka kuma kana da halin ciyarwa, in ka ga dama sai ka dauki wanda aka fara ambatawa, zaman ka ne. Au din nan tana nuna zabi a cikin guda ukun farko, don haka yanzu category ne. Sai kuma aka kawo second category, shi kuma wannan an jera, ba a tsallake wannan sai an je kan wannan, ai ba a tsallakawa zuwa ga wannan sai wannan ya gagara. Nau'i na farko an baka zabi guda uku, kowanne ka iya ɗauka, amma idan har waɗannan ɗin kowanne daga cikin ukun ya gagara, to shine sai aka jeranta maka tartibi. Kuma duk inda aka ce tartibi, to ba a tsallakewa, a jera ake yi. Yanzu misali kaga malami suka fahimci cewa Allah subhanahu wataala tartibi yayi a cikin ayar alwala, wa idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu birusikum, ba a ce wa arjulikum ba, sai aka ce wa arjulakum ila alka'abain. To anan ne gabas sai malamai suka fahimci kenan tartibi yana cikin wajiban alwala, saboda Allah ta'ala ya kawo al-mansub, kuma wanda yake mansubi a tsakiyar maghsul waɗanda kuma suke majrurai a ƙa'idar yadda abin ya tafi. Wannan sai suka fahimci cewa tartibi ne Allah ta'ala ya nuna ya zama wajibi. To da ka jerantawa ne, kaga yanzu in kai mutum ya zo alwala ba zai ce zai ɗauke ta arbas ba, ya ce ba ya fara da wanke fuska, sai wanke ƙafafunsa, sai ya shafar kai, sai wanke hannayensa, sai wasu gurguma, ya shafar kunnuwa, a wannan kawai ya kakkaɗa ƙuran jikinsa, ba alwalayi ba, amma sai ya jeranta ta a tartibin. To duk abin da aka ce hukuncin tartibi ya hau jerantawa, to baya yiwuwa sai ya jerantawa. To yanzu gaba ta farko shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa kafaratuhu in a'amu asharati masakina aw amin asadi ma tudimuna ahlikum aw kiswatu aw tahriru raqaba. To kaga wannan bangare na farko kenan, amma a ajin farko sai aka baka zabi kowanne ka iya dauka. In wannan ya gagara shine aka ce mafaman lam yajid, wanda bai samu ko ɗaya a cikin ajin farko ba, to shine fa siyamu salatati ayyam. Ajin farko aikin me da me ake aikin? Da kuɗi, da kuɗi ake aikin ko? Aji na biyu fa ba da dukiya ake ba, shi da jiki ake yi. Ai cewa cikin fasa ya mutu lafata a yamma shi ne aji na biyu ba? Har yanzu na gaba gane bayanin nan. To ai da na ce aji na farko da me ake yi, kuka ce da dukiya, sai fahimci kamar kun fahimta. Kuma sai na ce aji na biyu ko shi ma sai kuka ce da dukiya. Ai azuzuwan biyu ne. Ajin farko yana da nau'i nawa? Nau'i uku. A daɗa ɗin ma na faɗa. Yau nawa ne ga wata ne? 24 ko? shi yasa ka manta baka kiyayewa. To to kaga wancan aji na farko ke, in ko daya a cikin aji na farko ya gagara, aikin dukiya ne. To dan adam dama shi mai koro ne da rowa akan dukiya, shi suka saka shi ko musulunci yana sanya irin waɗannan dokoki, ba wai dan kai a azabtar da kai bane, dan a samu almuwasat bainal umma, a samu barbaza dukiya ta dinga barbaza. Talakawa yanzu don Allah wanda za a ce da shi a dalilin kafara mai kudi ne, talaka ne da yake neman abinci yau da gobe, wanda za a bashi tuba fa bashi talaka ne. Bawa ya kasa yantar kansa, sai a ce to shi ma yantar da shi yanzu, ya samu yanci ya zama ɗa, kudi ya yi amfani. To musulunci yana so kudi daga wajen masu shi ya dinga bazuwa, gwargwadon samunka, gwargwadon abin da za a sama. Kaga su masu kudi sosai, sai aka ce to kowace shekara sai sun bada zakka. To Allah ya samu dace. To dan haka ba a barin wancan ajin farkon, a tafi na biyu shine azumi, mafi yawan mutane kuma nan suke tsallakawa. Sai su tafi zuwa azumi kawai suke za su yi azumin kafara. A to idan mutum yana da hali da zai ciyar, yana da hali da zai tufatas, mu a yanzu babu bayi balle a ce a yantar da su ko? To amma in mutum yana da hali na waɗancan abubuwa guda biyu sai ya ƙi, kawai sai je azumi, to ko bai yi kafara ba, don bai bi sharuɗɗan da Allah ya faɗa ba. Abinda Allah ya ce cewa ce faman lam yajid, wanda bai samu wancan ba, to a Allah za ka ɓoyewa, ka ɓoyewa wanda ya samu ka ko? Ka ɓoyewa matarka, ka ɓoyewa iyayenka, ka ɓoyewa kowa ma, in kana son yin rowa. To amma Allah yana ɓoye masa, don haka ya sani in kana da halin yi ka ki kai, Allah yana sani, kuma shi ne ya sa dokar, kuma shi ne mai karɓa. In ba ka yi yadda ya ce ba, sai ki karɓa. Don ga sharɗin da ya ce kai kuma ya baka halin da za ka yi, amma mutum ya bar sisi ya ƙi, to sai Allah ta'ala ya ƙi karɓa. Don haka wannan shi ne ka'ida na kafara, kafara ce ne. Kuma idan mutum ya ƙi kafara tana kansa, to ko tana na azimmarsa. Yanzu Allah ya masa umarni da wani abu ya ƙi aikata, to zai je ma wajen Ubangiji mai laifi ne shi. Ya yi rantsuwa da sunan Allah, mai da sunan Allah abin wasa. Ya yi rantsuwa kuma Allah ya ce ga yadda za ka fita daga wannan laifin, kuma ya ƙi ya fita, ya ƙi ya aikata, kenan ya yarda laifin yana nan azimmarsa, yana nan a wuyansa. Menene a wuyansa? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Yana nan a wuyansa a rataye. To don haka yi din shi ne samun fita, kuma shi ne zaman lafiyar mutum. Ma ya ce wal aula, abin da ya fi an ya kuna siyamu mutatabi'a, azumin kuma in har ba halin da za a yi, to shi azumin da za a yi guda uku, abin da ya fi mukulal, bai ba shi wani matsayi ba fa, bai ce maka wajibi ne ko kaza ko kaza ba, a'a ya ce abin da ya fi, ma'ana ana kwaɗetar da mutum a kan haka. Azumin ya zamanto a jere, ya yi yau, ya yi gobe, ya ji. Lima saha an Ubayyin wa ibn Mas'udin annahuma kana yaqra'ani fa siyamu thalathati ayyamin mutatabi'at. Abinda ya inganta daga wajen manya-manyan gwanayen Qur'ani, a ce musu gwanaye ko a gaban annabi, sai dai a ce gangaren ko? A ce musu gangaren ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya musu ijaza. Ubay ibn Ka'ab da Abdullahi ibn Mas'ud, duka su biyun nan suna cikin mutum hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake son karanta Qur'ani kamar yadda Allah ya saukar da karanta a wajensu. To idan za su karanta ba wai a cikin sallah ba, a cikin sallah ai ba sa faɗa sai yadda manzon Allah ya faɗa, wannan qira'a ce tafsiriyya. Abdullahi ibn Abbas ma yana da irinsu da yawa, manyan makaranta Qur'ani cikin sahabbai, masana fassara suna da irin wannan. Za ka ga an rawaito daga sai a ce yana karanta ta a matsayin kaza, to wannan qira'a ce tafsiriyya, ba wai qira'a ce mutawatira wacce ta tabbata a cikin abin qira'o'i guda bakwai ko kuma ruwaye guda goma ba. To su waɗannan guda biyu da Ubay ɗan Ka'ab da Abdullahi ibn Mas'udin sukan karanta, faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin, sai su ce mutatabi'at, wanda bai samu ba to sai ya azumin kwana uku, mutatabi'at kuma a jajjere. Amma wannan mutatabi'at ɗin ba lafazin ba ne, baya cikin Qur'ani. Su ne in za su karanta wani lokaci suna darasi a mutane, sai su faɗi haka, kenan suna kudda fahimtarsu. Mun gane, wato suna nuna kenan su abin da suka fahimta, salasace ayyamin nan za a yi su ne mutatabi'at. Kuma wannan ya inganta daga wajensu. Qala Ibn Kathir, Al-Hafiz Ibn Kathir yake ambatawa cikin tafsirinsa, yace wa hadhihi al-qira'atu, amma ita wannan qira'a ta Ubayy da kuma dan Mas'ud da suke cewa fa salatatu ayyamin mutatabi'at idza lam yathbut kaunuha qur'anan mutawatira, idan har duk da kasancewan bai tabbata kasancewarsa qur'ani ne mutawatiri da aka samu daga annabi haka ake faɗa ba, to fala aqalla an yakuna khabaran wahida, to ba zai taba gaza matsayin da za a ce wato khabarul wahid ba ne, wato sai samanto kenan khabaru ahad, dan ba su isa faɗa ba idan har ba sun fahimta ne daga wajen annabi ko sun ji daga wajen annabi ba. Mun gane, amma dai ba alafazi ne na Qur'ani ba. Wato Ibn Kathir yana ambatawa darajan wannan, duk da cewa ba qira'a ce mutawatira ba, to za ta zamanto ɗaya biyu ne, ko da ya zamanto khabaru ahad ne au tafsiran min as-sahaba, ko kuma ya zamanto fassara ce daga sahabbai, wanda malamai suke cewa qira'a tafsiriyya. To don haka in har ya zamanto ɗaya biyu, ko da ya zama khabaru ahad, ko kuma ya zamanto qira'a ce tafsiriyya wa huwa fi hukmi al-marfu'i, to sai ya zamanto yana da hukunci duk da cewa mawqufi ne a kansu, to amma da hukumin al-raf'i, domin ba sa yin shishigi wajen fassara Qur'ani sai yadda suka ji suka fahimta a wajen annabi. Mun gani, ba sa shishigi su ce ga yadda fassara take sai abinda annabi ya gaya musu, domin annabi yake lakkana musu Qur'ani baki da baki, idan ya lakkana musu suka ɗauka, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan gaya musu fassarar Qur'ani, ko in ya lakkana musu sun ɗauka sun haddace, wani lokaci wasu sahabbai in sun ji to sai su fahimce ta a irin yadda za su fahimci larabci kawai, tunda irin larabcinsu ne da suke magana a lokacin Qur'ani ya sauka, to don haka sai su mata fahimta a larabce, sai annabi ya ce ba haka ake nufi ba, ana nufin kaza ne. Kamar hadisin nan da ya shahara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu gaba ta cikin suratin nan abinan an'am, alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun, to kaga bi zulmin sai suka fassara zalunci anan, waɗanda sun kai imani kuma ba su garwaye imanin su da wani zalunci ba, su suke da amincin Allah, kuma su ne waɗanda ma'ana amincin Allah suke da kariya daga wajen Allah, ba za su shiga wuta ba, kuma su ne waɗanda suke shiryayyu. Sahabbai sai hankalin su ya tashi, wasu da suka ji suka ce ayyun minna lam yadhlim nafsa, waye cikin baya zalunta kansa, sai suka fassara shi akan mutun yayi wani abu wanda bai dace ba, wani lokaci rigima za ta hada wani da wani sai ya zagi dan uwansa, ai kaga ya zalun, ya zalunci ko ya zalunci, ko wani lokaci mutum kuyangarsa ko bawansa zai fusatar da shi sai ya dauki bulala ya tsatsala masa, kaga ya zalunci. Don haka mace irin wannan abubuwa da yake faruwa na dabi'ar dan adam a matsayinsa na mai kuskure ba ma'asubi ba, to sai suka fassara wannan shine zalunci, suka ce waye to baya yi, kuma Allah ya ce wanda baya yi shine kawai yake da amincin Allah, sai annabi ya ce ku shamuru mai, ba irin wannan zaluncin da kuka fassara ake nufi ba, shirka Allah yake nufi da zalunci, ba ku ji abin da Luqman al-Hakim ya faɗa ba, inna shirka la zulmun azim, yanzu kaga annabi ne musu fashin baki na wata kalmar larabci su ga yadda suka santa, kuma amma ga ma'anarta abinda Allah yake nufi annabi ya fayyace musu. To kaga she ba yadda za a yi a rabu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen sanin Al-Qur'ani. duk wanda yace bara'a shawara hanji san Allah dan dagaji ne bai mafanci Qur'anin ba don Allah subhanahu wataala wata ce da yawa ya ambata to wai ya saukar masa littattafa ba annabi ba manzanni ma an saukar masa littattafa ne tare kuma da hikima haka Allah ta'ala ce mai al-hikima bayanin da nasu walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana menene al-mizan shine bayanan da rasu musu li yaquma an-nasu bil qist to kaga haka al'amarin yake kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi litubayyana mayyul tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi an saukar maka adh-dhikr mai adh-dhikr qur'ani kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala yace shi ya saukar wa annabi qur'ani annabi aka saukarwa ba a wani ba fa kar wani ya shishigi ba shi aka saukarwa ba annabi aka saukarwa kuma sai Allah yace ga dalilin da yasa ya saukar masa ya saukar masa kuma litubayyana lin-nasi dan kai bayani a mutane manuzila ilayhim abinda aka saukar musu nan to Allah ya ba mu annabi authority yayi bayani kuma sai kace ba zai yi ba kuma idan yayi bayani sai kace zaka raba tsakanin littafin Allah da maganar annabi alhali Allah yace man yuti'ir rasul faqad ata Allah a doran aya wal yahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يشاكك الرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا هو الدليل اللي suke nuna cewa ba yadda za a yi in dai mutun ya ga Qur'anin kuma ya fahimci sakon Qur'anin to ba zai taba raba shi kuma da maganar annabi Allah ka shirar da mu su ma Allah ka shirar da su to na haka nan wajen kenan Ibn Kathir yana fahimta wannan qira'a in ma dai ta zamanto khabaru ahad ne ko kuma ya zamanto qira'a ce tafsiriyya ɗayan biyu ta zamanto kenan la hukumul wasl wa qala at-tabari shugaban masu tafsiri at-tabari yake faɗa yace ba da arwadal istidlal bi qira'ati ubay wa ibn mas'ud ala wujubi at-tatabu'i shi at-tabari cikin tafsirin sa shi bai gamsu ba ayyukan kawo shi kowa ya san yadda salan sa da yake yin yake kawo wa ya kawo aya yana da ruwayoyi ma nasa saboda shi ya fara littafin sa ya so bayyana na tafsiri shekara 1100 da wani so kaga yana da ruwayoyi shi ma wajen fassara kamar yadda malamai su Bukhari suka rawaito shi ma yana da ruwaya da yake fassara to idan ya kawo fassarori nau'i nau'i mun samu fassara daga wajen wane wane ya bamu labari zuwa kana sai kai ta har zuwa ga annabi ko zuwa ga wani sahabi ko zuwa ga wani tabi'i ga yadda ya fassara to amma sai kuma ya zabi wanda yake ga cewa a fahimtar sa bisa wasu dalilai ga abin da yake zai kawo maka duka amma sai rajjaha guda to shi a fahimtar sa bai gamsu akan dalilin da aka kafa na waccan ruwaya cewa an samu daga Ubay da kuma Ibn Mas'ud sun ce wato fasiyamu salatati ayyamu tatabi'at wasu malamai suka kafa dalilin suka ce kenan wajibi ne kenan sai an samu at-tatabu domin wasu malamai sun ce wajibi ne wasu malamai suka ce ba wajibi ba ne to shi ma abin nan at-tabari Ibn Jarir at-tabari shi ma ya tuda akan cewa ba wajibi ne sai an jeranta ba to amma bayan shi ne aka ce بعد أن رد الاستدلال بقراءة أبي وابن مسعود بيان ده يرد يتنقد دليل ده أكا كفى ده قراءة ده عبد الله أبي بن كعب ده ابن مسعود سجي على وجوب التتابع واتو أنا كفى دليل ده أن قراءة تاس أكن شيء وانجيرا تا وواجبين تو بيان يطول وأن دليل أما سيكم يجي غير أني أختار للصائم في كفارة اليمين أن يتابع بين الأيام الثلاثة amma duk da haka ni na zabi game yin azumin kaffara ta rantsuwa ya jeranta waɗannan kwanaki guda uku yanzu ya nuna maka a matsayin ba wajibi bane amma ya nuna maka a matsayin me kenan a wajen sa mustahabbi yana so a yi ya fahimce yana tare da malaman da suka ga cewa mustahabbi a jeran ta dai yace wala yufarriqu kada a ce wala yufarriqa kada a raraba su la'annahu la khilafa bainal jami'i ku fahimci yadda zai kafa dalilin sa yace domin dukkan malamai da waɗanda suka ce wajibi ne a jera da waɗanda suka faɗa aka san haka dukkan su kuma babu sabani a tsakaninsu annahu idza fa'ala zalika cewa duk wanda kafara ta rantsuwa take kansa sai ya jeranta azumin guda uku a jere duk malamai ba sabani a kansu cewa faqad ajaza zalika anhu fi kafaratihi hakan ya wadatar masa akan kafarar ta kun gane duk malamai ba su da sabani akan cewa da waɗanda suka ce wajibi ne a jeranta da waɗanda suka ce ba wajibi bane a jeranta da waɗanda suka ce mustahabbi ne a jeranta to amma dai dukkan su sun yadda in har mutum ya jeranta kafarar ta sa ɗaya bayan ɗaya guda uku cikin kwana uku kafarar ta sa ta yi kage sun san mahada ko a ina ne suka saba matsayinta a nan ne suka saba jerantawa duk sun yadda in ka jeranta ta yi amma a sama wa jerantawan matsayin shin wajibi ne shin sunna ne shin mustahabbi ne shin makruhi ne a nan ne suka yi sabani amma sun samu mahada a ina jerantawa to shi sai Ibn Jarir yace shi sai zabu wannan abin da ya hada sun shi yafi soyuwa akan a wajensa akan abin da ya raba su tunda kuma dama umarnin da aka yi ne ke kwana uku kuma duk sun yadda in ka jeranta yayi duk gaba ɗayan su ba sabani to sai ce to ya jingine sabanin nasu a gefe abinda suka haɗu shi yafi zaben wannan kun gani hikimar sa ko dan ke ce fa fi'lu ma la yukhtalafu fi jawazihi ahabbu ilayya a aikata abinda malamai ba su yi sabani wajen halaccin sa ba ne yafi soyuwa a wajen dan ka Ibn Jarir bai ce maka wajibi bane bai ce ba gaya maka matsayin sa ba matsayin sa shine wajibi ne a yi kwana uku amma in aka jeranta tunda malamai sun haɗu a nan cewa in an jerantan yayi to ya fi so a jeranta yace wa in kana al-akhir jaiza ko da ku in baka jeranta ba ma ya halatta yanzu ka ga mai insafi ko in baka jeranta ba mutum yayi ɗaya wannan satin wani satin ya sake ɗaya wani satin ya sake ɗaya dai kwana uku in mun su yayi a jere yau gobe jibi ya dai kwana uku to amma an fi so ka jeranta wannan shine abin da kusa ruwa wallahi ta'ala a'lam to ina ga wanda zai rantsuwa da abin da yake ya haramta wa kansa kuma abin da yake na haɗu yayi rantsuwa alhalifu bil harami rantsuwa da haramci wa man qala misali wanda ya ce ta'ami alayya haram ya ce abincinsa haramun ne gare shi yau ya ci aw dukhulu dari fulanin alayya haram ko kuma shiga gidan wani haram ne a kansa wa nahu zalika da abin da ya kama da haka to wani ya ce lam yahram bai fa haramta ba wa alayhi in fa'ala kafaratu yaminin abinda ke kansa shine kafara rantsuwa in har yayi wannan shi ma a matsayin rantsuwa yake kaga bai ce wallahi ko tallahi ko billahi amma cewa yace ya haramta wa kansa kaza akan yi garajen fadan haka ko mutum zai ce ya haramta wa kansa kaza ko bai rantsuwa ba a matsayin rantsuwa take yanzu ya haramta ma kansa abinda Allah ya halatta masa ma dama wannan abun halal ne mu dai koma kan bare-bare misali ba bare-bare ce ya haramta ma kansa abin nan gyaɗa ya ce ya haramta ma kansa gyaɗa misali gyaɗa me matsayin cin gyaɗa halal ne ko ko bubulatin ne ce ya haramta ma kansa kosai misali to kage ya haramta wa kansa abin da yake ya halatta ko to a matsayin rantsuwa yake in mutum ya faɗa haka abin fa bai zama haramun a wajensa dan kuma an ganshi ya ci gyada a ci a ai yanzu ka ci haram ai kai yanzu gyada haram ne a wajenka a shine ya dora wa kansa shi waye yake haramta haram wake halatta halal to akwai wani ya isa ya dauki matsayin Allah ashe abinda Allah ya halatta shine halal abinda Allah ya haramta shine haram dan wani ya shishigi ya ce kaza haram ne alhali ba Allah ne ya ce haram ba ƙarya yayi din wani ya shishigi ya ce kaza halal ne alhali Allah kuma ya ce haram ne yanzu shishigi yayi abinda ya fada bai canza matsayin ba misali kawai yanzu wani sai ai akwai wani mawaki da ya ce a sha ruwa ba laifi bane ko da ke ruwa ya ce ko yace a sha ruwa ba laifi yace ruwa na kwalba tayi ko kakola yake da shi to amma da ishara yake zuwa ga wani ruwan ko to ko da sunansa ya kama yace ba laifi bane ruwan da watakila in shi din yake nufi yace ba laifi bane ya zama ba laifi ba laifi ne Allah yake da wannan iko da haka idan mutum yace ya haramta ma kansa wani abu to bai haramta wa saboda abin da yasa irin wannan da larabawa suna irin wannan eh sau da yawa mutum idan bai san adabin larabawa ba irin yadda rayuwarsu take ba to ko da a cikin karatu yake karatu cikin matsala yana kakkarantawa zai ci karo da wasu abubuwa sai shi ya gansu bawi dan ba al'adarsa ba ce amma inda ya san al'adar larabawa to ya san su a wani matsayi suke irin haka yanzu misali ne ahlin da ya ce maka wa aymanut talaki idan tsuwoyi na saki to sai kaga watakila abin kamar wani bawi ko to alhali su kuma suna yin irin wannan a cikin ɗabi'ar rayuwarsu su zihari ai duk ba a san shi ba sai a littafi ko to dama su a al'adance suna yi to shine aka ce wa alaihi in fa'ala kafaratu yamini abin da yake kansa kafara rantsuwa ne in har ya aikata haka me yasa qala ta'ala Allah madaukaki yace ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi marbata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum cikin surat at-tahrim Allah yace ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka don me ka haramta kace haramta makanka abinda Allah ya halatta maka Allah ya halatta maka sai kuma ka haramta makanka tabtagi marbata azwajik kana bi dayar dan matanka dan ka haramta musu bai wallahu ghafurur rahim to Allah bai gafara ne mai jin kai kad faradallahu lakum Allah ya wajabta muku tahillata aymanikum warwarewa rantsuwarta Allah ya tsara muku yadda za ku warware irin wannan rantsuwa sai Allah ta'ala ya faɗi yadda za a warware ta da asalin saukan wannan aya kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yashrabu asalan inda Zainab binti Jahsh wa yanqutu indaha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan sha zuma a wajen Zainab binti Jahsh a dalilin shan zuman da yake yi wa yanqutu indaha sai ma ya zauna a wajen ta matar annabi ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a dabi'arsa ko al'adarsa kwana ɗan ɗaya yake wa matansa yakan je ɗakin wannan idan ya fito da asubahi zuwa masallaci ya shaurari jama'a wani lokaci da hantsi bayan ya yi wal'asr ko abin da ya kama da haka sai kuma ya shigo gida in ya shigo gida sai ya bi dukkan ɗakunan matansa waɗanda ba a wajen taikon ba sauran matan duk sai gaggaishe su to sai ya sanya ɗakin wadda ita ce ƙofar wadda ita ce yanzu kwananta a ranar sai ya zauna a nan a nan zai wuninsa in har wuni ya kama shi a gida kuma a nan zai kwana kashe gari da safe ma kuma sai sake yin irin abin da ya saba to ba laifi ba ne mutum ya je ɗakunan matarsa ko da ba kwananta ba ne su gaisa kuma ya zauna a kan falo a kujera kuma har ta kawo masa abinci ya ci ba laifi ba ne mu'amala ce ba zai da ita ba, da kuma ya ce zai dau lokaci ko bacci ko makamantan irin ba. To ita Zainab binti Jahash ta san annabi yana son zuma, don haka duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo takan tanada masa zuma. Sai annabi ya zauna yana shan wannan zuma, mata su kuma da kishi, kullum sai ya zauna a ɗakin Zainab binti Jahash. To shi ne nan Ummul Mu'minin Aisha take faɗa, tace fa waqa'tu ana wa Hafsatu ala ayyatina dakhala alaiha faltaqul lahu akalta maghafir. Sai suka daidaita da ita da Hafsatu bintu Umar, ala ayyatina dakhala alaiha, duk wanda annabi ya shigo wajenta bayan ya fito a ɗakin Zainab, faltaqul lahu, to tace wa annabi akalta maghafir, ka sha tsimi. Wani nau'in tsimi ne da suke yi, kuma yana da tsami, annabi bai san wannan tsimi. To su kuma nan su ce suna jin tsamin tsimi, mun gane wai suna son hana annabi zama ya sha ne, makida ne irin na mata. Sai su ce inni ajidu minka riha maghafir, ina jin warin wannan tsimin a jikinka. To lokacin da ya je gare su suka faɗi haka, kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, ban sha wannan tsimin ba, walakin ni kuntu ashrabu aslan inda Zainab binti Jahsh, ina shan zuma ne dai a wajen Zainab binti Jahsh. To don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je suka kyamaci wannan abun, kuma suka ce abun yana yin wari idan annabi ya zo alhali ko ba wani wari, don ba shi ya sha ba, mun gane zuma ya sha. To don haka annabi sai ya ce falan a'uda lahu, to ba zan ƙara sha. Akwai wayar da ta zo akan batun maratan kiftiya cewa ita ce wata kuyangarsa da aka ba shi Bukaikus, sarkin Romawa da lokacin sun yi colonizing din Egypt, shi ne ba shi kyautatta maraitar kirkiya wadda ta haifa masa Ibrahim al-Mu'azzam. To a wata ruwaya an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da idan ita kuyanga ba ta da kwana, to amma kuma mutum wanda ya mallake ta yana iya kusatar ta lokacin da ya so. To an ce a kanta ne, har annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kansa ita don ya raina shi, ita Hafsatu bintu Umar, wallahu a'lam. To wannan da ita ce ruwaya ce Imam al-Bukhari, ita tafi inganci. To annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce falan a'uda lahu wa qad halaqtu, yace kuma na mai rantsuwa ba zan ƙara sha ba, amma la tukhbir bi zalika ahada, sai ya ce mata kar ki fa ba mu kowa labari, ya gaya mata Hafsa. To akan wannan ne shine Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi marbata azwajik wallahu ghafurur rahim qad ja'ala Allah qad faradallahu lakum tuhillata aymanikum. Sai Allah ta'ala ya kawai da za yanzu abinda annabi haramta wa kansa ya haramtu. To kuma sai Allah ya ce qad faradallahu lakum, ba laka yace ba, inda an ce qad faradallahu laka tahillata yaminik, to kan sai zamanto wannan hukunci ne ga annabi kan qad faradallahu lakum, Allah ya farlanta muku ku suwa da annabi da mabiya ila yawmil qiyama, doka ce tahillata aymanikum, yadda zaku warware irin wannan rantsuwoyin naku. To kan sai aka kawo yadda mutum zai warware ta, rantsuwa ce wacce take kafarati ne. Wa an ibn Abbas qala Abdullahi dan Abbas yake ambatawa yake cewa fil harami yukaffiru, fatawa da Abdullahi dan Abbas yace duk wanda ya haramta ma kansa wani abu alhali Allah bai haramta masa ba, to kafara zai kafara ta rantsuwa. Me dalilin sa? Sai yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kuna da abun koyi ga manzon Allah, wato tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa kansa abu, kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai sanya masa aminan kafara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai kafara a matsayin kafarati yabi to kai kenan annabi shine abu koyi sai ke kafa dalili da wannan Allah ya samu dace to wannan shine abin da aka tanadi a cikin wannan a fasali sai abin da yake na gaba shine an-nuzur dama an ce kitabul aymani wan nuzur zai magana akan nuzur menene nuzur ta'rifuha an-nuzur jam'u nazari jam'i ne na nazaru da zalu wa asluhu al-inzar asalinsa kuma shine inzar me inzar gargadi bi ma'ana at-takhwif ai gargadi a tsohon da mutane wani abu wa arrafahu al-wajibu al-wajib sai ba da ta'rifin sa bi annahu ijabu ma laysa bi wajibin li khuluti amri mutai wajamtar makansa abinda ba wajibi ba saboda faruwar wani al'amari da yake fata ko faruwar wani al'amari da ya wakana mutai wajabta wa kansa ya dora wa kansa wajibin da Allah bai dora ba to wannan shine bakance ake ce masa bakance da Hausa ko to me shari'a ta faɗa a kansa mashru'iyyatuha qala ta'ala Allah madaukaki yace wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu da abin da kuka ciyar na ciyarwa da kuka yi dan kuna so ciyarwa na qurbani kashe dukiya ta qurbani ne mun kusace ga Allah aw nadartum min nadar ko abin da kuka ciyar a dalilin bakancen da kuka yi fa inna Allah ya'lamu to Allah ta'ala yana sanin da wannan kaga ya kawo nan cikin suratul baqara wajen umarni cewa ai infaki saboda Allah to kaga sai aka kawo bakance ma a matsayin infaki kuma Allah yace yana sanar da shi kenan shari'a ta san da shi wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace thumma liyaqdu tafafahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq cikin suratul hajji dangane da aikin aikin hajji da aka daddora wa mutum yanka da makamantansu bayan mutum ya riga ya gama aikin sa sai Allah ya ce thumma liyaqdu tafafahu at-tafafu shine dattin da ke jikin mutum wani irin datti da an ce kada kai aski kada ka yanke kumba kada ka sa tirare to yanzu shine ka watsar da gashin kanka bayan ka yi aikinka aikin hajji ko ranar da aka zo abin nan yawmul ifada wanda ake tafowa daga Muzdalifa zuwa Mina ya jifa a Jamara to ai kuma sai a yi aske haka ne ko sai kuma a yi yanka to wannan askin da ake yi da yanke farce da sauran shi ne thumma liyaqdu tafafahu wal yufu nuzurahu kuma su cika wato bakancensu idan har akwai wani bakance da suka yi cewa za su aiwatar da kaza in sun kammala aikin hajji waliyatawafu bil baitil atiq sai kuma je su yi tawafi a wancan gida wanda yake tsoho tsohon daki shine Ka'aba inna awwala baitin wudi'a lin nasi lladhi bi Bakkata kaga shine gini na farko ko shahidin dai anan wal yufu nuzulahu su cika bakancensu shege na qur'ani ma ya umarni da a cika bakance in har an yi shi wa kad madaha Allahu al mufina bin nazar Allah madaukaki yayi yabo ma ga wadanda suke cika bakance in sun yi bakance kuma suna cikawa fa qala Allah yace yufuna bin nazar wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira suna cika bakancensu wa yakhafuna yawman kuma suna tsoron wani wuri kana sharruhu mustadira wanda sharrin sa tartsatsi yake shine ranar alkiyama kenan to amma menene matsayin sa shi malamin sun yi tabba bayanai kala kala kan akwai wanda suka ce bai halatta ai bakance ba amma bai halatta ai bakance ba kuma ai yabo a kansa akwai wanda suka ce bakancen ma abu ne wanda yake halal inda ba halal bane da ubangiji ba zai yabo a kan wanda suka cika bakance ba yufuna bin nadhar wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Har a ƙarshe kuma Allah ta'ala ya ce wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Daga suka ce halal ne, wasu suka ce a'a. Allah ya yabe su ne a dalilin sun dora wa kansu abinda Allah bai dora musu ba, kuma suka yi tsayin daka wajen cikawa, shine yabon da Allah ya musu. Ba ya yabe su ne akan sun dora wa kansu wani abu wanda Allah bai dora musu ba, wannan din Allah bai su. Kamar yadda za mu fahimta a cikin hadisai da za su zo insha Allah. Wa Aisha radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala, daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda, daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man nazara an yudi Allah falyudihu, duk wanda ya bakancan zai bi Allah to bi Allah. Wato bakancan da yayi na bin Allah ne, yayi bakance cewa sai yayi sallah nafila raka'a 100 misali, to ya aikata. Ya bakancan cewa zai sadaka da rabin salarinsa, to ya cika. Falyudi'uhu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi, duk wanda ya bakance akan cewa zai saba ma Allah ko kare sabe kare sa, ya bakance sai ya aikata wani abu na laifi to kare ni, ya bakance sai ya cutar da wani matsalan bakance yayi, yayi bakance akan cewa wani ko idan an yi kaza to sai ya sassara shi da adda misali, ko sai ya masa wani abu da yake na cutarwa to kare kuskure ya aikata. Wannan hadisi ne wanda yake ingantacce Bukhari Abu Dawud da duka sai rawaito. To akwai wani nau'in bakance nau'i, wasu malamai sun kasafta shi har wajen kashi biyar. Ɗaya daga cikinsu shi ne wannan annabar mu'allak. Wanne ne annabar mu'allak? Al-mu'allaku bi shartin kenan. Yawanci shi ne mutane suka fi wanda aka rataya shi a cikin wani sharadi. In har ya samu wannan kasuwar, wannan kasuwar ta yi kyau, to ya yi alkawarin Ubangiji zai sadaka da kaza. In har ya samu wannan aikin, ya yi alkawari zai sadaka da kaza. In har wane ya yi masa wannan hanyar kuwa, shi ko ya yi alkawari zai yi kaza ya yi kaza na abin kirki. In har aka bashi wannan mata, ya yi alkawari zai yi azumi na kwana kaza ko kaza, to shi na sharaɗi abin da annabar mu'allaq. Shi mutane yawanci aka fi ko? To an hana, ba a so mutum haka. Kasawa Allah sharaɗi. Annahyu anin nazar al-mu'allaq, an yi hani kada mutum yayi bakance, ya rataye bakancensa da wani abu, da wani sharaɗi. In kaza ya faru, ko kuma wata musiba da ta dunfaro shi, in har ya samu kariya daga Ubangiji Allah ya kare shi daga kaza din nan, to ko ba zai ƙara yin kaza ba, ko kuma zai dage wajen yin kaza. Ya sa wa Allah sharaɗi. Annabi zai sa wa Allah sharaɗi. Sharaɗinsa yana canja ƙaddarar Allah ne? Ba ta canjawa. Abin da Allah ya yi niyyar bayarwa yana bayarwa, ba ka samu sharaɗi ba. Sharaɗinka baya fa'ida akan komai. Abin da Allah ya yi nufin ya kare bawa da musiba, sharaɗin da bawa ya sanya baya amfanarwa akan komai. Rashin sa sharaɗi ko ba zai hana Allah ya kare bawa ba. Da haka kar a gindaya wa Ubangiji sharaɗi. Wannan shi ne fuska ta farko da ya sa aka hana irin wannan nau'i. An Abdullahi ibn Umar, daga Abdullahi ibn Umar kada yake cewa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anin nazar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan bakanci, to kaga na wajen kawai an kawo shi mutlaq anin nazar, ko na bakanci kenan. Shi yasa malamai sai wasu suka ce bakancan ma an hana, ba a so. Wa qala, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu la yaruddu shay'a, a wata riwaya ta Bukhari innahu la ya'ti bi khairin, baya zuwa da wani alheri. Ma'ana idan mutum ya ce in har ya samu kaza din nan to ku zai sadaka da kaza kuma sai ya samu kaza, to kada tsammata ba kancansa ne ka ba kancansa bai isa kawo masa wani alheri. Wannan riwaya kuma tace innahu la yaruddu shay'a, baya tunkuda komai, yace in har ya samu kariya Allah ya kare shi daga wannan abu, ya samu ya fita daga wannan musiba, shi ku yayi ma Allah alƙawari ba zai ƙara aikata kaza da kaza da kaza ba. Ai ba kance nabin Allah ko musali inda yana wani laifi, ko kuma yace yayi ma Allah ba kance shi ku yayi alƙawari azumi ba zai dinga wuce shi ba kowanne abin nan wata zai azumi guda uku, to kada ya samu ba kancan nan nasa bai isa ya tunkuɗe masa musiba ba, ƙaddara Allah ne ta tunkuɗe masa, ko da bakancansa ko ba bakancansa dama Allah zai tunkuɗe masa kaddara. To shi ne fa innahu e wato innahu la yaruddu shay'a walakinahu, sai dai kawai shi bakance irin wannan yustakhraju bihi min al-bakhil, ana fitar da dukiya ne daga wajen marowaci kawai a dalilinsa. Haka ne ko? Ana fitar da dukiya ne daga wajen marowaci. Shi yanzu ya sama Allah sharaɗi, in Allah ya masa kaza ne zai sadaka a talakawa, in Allah ya kare shi daga kaza ne zai aikata kaza, to kaga shi marowaci ne, ya sama gindawa Allah sharaɗi ko? To a bisa wannan ne Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani cikin Fathul Bari yake hakaitowa daga Imam Al-Qurtubi abinda yake cewa, Qurtubi yake wa wajhul karahati annahu lamma waqafa فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه. أيا يمكن أن وتدليل شيء صار اسمه على مسك شيء زاه شيء بكن شيء أوجب مالكية مكروه سوى شيء مسك شيء حرام بني فوق مسك حلال بني أبدا مسك شيء مكروه يعني بقى أساسا amma cika shi ba kance kuma wajibi ne, wannan kan babu bamba babu sabani a tsakanin malamai, kowanne a cikin mazahib duk cikin malamai sun ce in mutun yayi ba kance ma dama ba barkace ne na sakon Allah ba, shike wannan mun ji hadisi na Annabi ya hana, amma in sako ne na ma'ruf to mutun yayi abin nan ba kance ne na ma'ruf mutun yayi to wajibi ne ya cika, in bai cika ba kuma yanzu tamkar ya ki aiwatar da wajibi ne Allah bansa fushi. Shi wajibta wa kansa, me yasa ya wajibta wa kansa abinda Allah bai wajibta masa ba, to yanzu ya zama a matsayin wajibin a wajensa, tamkar sallan azhar ce da bai yi ba, wajibi ne yake. To don haka shine Imam Al-Qurtubi yace abinda ya saka suka ce makruhi ne saboda shi Imam Al-Qurtubi ba malike ne, akan san jullu mutanen Andalus mutanen Spain malikawa ne. To yace dalilin da ya saka aka ce makruhi ne saboda yayin da shi mai irin wannan bakancan ya danfara bakancan nasa a kayan wannan aikin alheri da zai aikata na kusatan Ubangiji, amma sai ya danfara shi a kayan wannan manufar tasa da ya rataya, to wannan sai bayyana kenan ashe aikin nan nasa da ya aikata wanda ake yi don samun kusaci zuwa ga Allah ba ya yi shi ne don tsantsan san kusatan Allah ba. Haka ne ko? Haka abin ya nuna bal salaka fiha maslakal mu'arada, yanzu ya bi hanya ne ta mu'arada ba na umbaka wal bani wal baka wal hanani wal qimini. Allah ya cika masa yayi abin da ya alwashi, Allah bai cika masa ba Allah ni ma bazan maka ma'anar kenan da ya nuna. To shi yasa malamai suka ce kada a yi makarantar mutum ya kuskure ba kance yaushe za ka samu Allah sharri wai wadihu, kuma abin da yake ƙara fitar da wannan dan annahu lam law lam yashfi maridahu, inda in ya ta allaka ga wani marar lafiya da yace in har wannan sai ya samu lafiya to zai yi kaza, to sai wannan bai san lafiya ba, ko kuma in zai samu kaza in har ya samu kaza to zai yi kaza kuma sai bai san kaza ba, to akasari sai kaga lam yatasaddaq bima allaqahu ala shifaihi, ba zai sadaka da abin da ya dan farar zai yi in har an samu waraka ko an samu biyan bukatar ne sai ga bai yi ba. Haka ne ko? to shine sai ce ai hadha halatul bakhil, wannan shine halin marwaci, shi ba zai yi aikin alheri ba sai lokacin da aka masa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inma yastakhruju bihi min albakhil, ana fidda dukiya ne ko ana sanya marwaci shine zai aiki a dalilin bakance ne, inda ba dan bakance ba zai bayar. Mukan ci bayani to don haka yanzu ya zama makruhi, kamar yadda malikawa suka ce ba a so ai, ba za a ce haramun ba, saboda Qur'ani ya jaza. Waccan aya wadda ta zo a cikin suratul hajj ita za ta hararo inda ba za a ce haramun kai tsaye ba, tunda ya ce thumma yaqbutu fatahum wal yufu nuzurahum, kage ya zo da siga ta umarni, amma ba umar ba, amru wujudi, wato ana nuna musu akan cewa abinda suka dora kansu to lalle musu aiwatar da shi. Kenan lokacin da mutum ya bakance, bakance ba wajibi bane, amma yanzu shi ya dora wa kansa abun, abun kuma yanzu ya zama wajibi. In kuma har ya kiyaye alƙawarin da ya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala, ya aiwatar abinda ya dora wa kannan nasa, to yanzu kuma Allah ya yarda shi, saboda ya dora wa kansa abu kuma ya cika alƙawarin, shi ya zan cikin masu ne masu cika alƙawarin. Kuma dama Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud, ku cika dukkan wani abin da kuka kulla, duk wani alƙawarin da kuka kulla da kyau to ku cika shi ku kiyaye. Sai mu tsaya wannan gaba insha Allah. Ko akwai hadisi ne ko? وعن سعيد بن حارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول أولم ينهوا عن النظر. دك سعيد بن حارث يا جي عبد الله بن عمر الله تعالى مسير داينا تشوا أولم ينهوا عن النظر شم بأهنا متانيهم باكن تشوا وعي بن عمر صحابينا النبي قول ينقيا ينبايا كما يدى سعيد بن حارث يجيو شينا فلا شم بأهنا باكن تشوا كم kenan shi a fahimtar dan Umar da ya matsayi bakance ba haram ba, an hana munhiyun. Ku sai da zaku yi amfani da ibara, in an ce munhiyun to ba lalle ne zaman to haram ba, mun gane ko? Akwai nahyu tahrimin, akwai nahyu tanzihin. أولم ينهوا عن النظر شم بأهنا سيم باكنشي با إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الله صلى الله عليه وسلم أياتي إن النظر لا يقدم شيئا ولا يؤخر باكنشي قساني باتا كاو وكومي باتا كومتون كديشي وإنما يستخرج بالنظر من البخيل كوي أنا في تدع كاي يكن صدقاني دو سأيوكم الهيري دو جمر وجي a dalilin bakancen. To don haka sai ake yin bakanci, a kullum kuma aka yi shi to lalle ya zama wajibi a kan mutum sai ya cika. Allah Ubangiji ya datar da mu hanya wadda ya ce abinda muka faɗa daidai, Allah ya tara mu cikin ladan sauran da kuskure. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana.